أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato, akwai wata daɗaɗɗiyar muhawara a tsakanin malamai. Ina ce malamai, ina nufin malamai magabata. Wannan muhawarar ita ce, shin dangantakar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana amfana a ranar tashin kiyama ko ba ta amfana? Mun sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƴan uwa, kuma ya haifi ƴaƴa, yana da dangi. To, shin mutumin da ya haɗa dangantaka da Annabi Muhammad a ranar tashin kiyama, wannan dangantakar za ta amfane shi ko kuwa a'a? Ko ka san malamai suna aiki da hujja, albayyinatu liman idda'a wal yaminu ala man ankara. Duk mutumin da zai yi da'awa a musulunci dole ya kawo hujja. Idan ka ce dangantakar Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi amfani a ranar tashin kiyama, wato bi ma'ana akwai mutanen da za su tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama kawai saboda sun haɗa dangantaka da manzon Allah, ba domin aikinsu ba. Abinda zai sa su tsira a kiyama saboda suna da dangantaka da Annabi Muhammad. To, idan ka faɗi wannan magana a matsayinka na musulmi dole ka kawo hujja. Bambancin musulunci kenan da sauran addinai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikina. Allah ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah maɗaukaki ya ce masa, ka ce wannan hanyar tawa, wannan musulunci, ina kira mutane zuwa ga Allah a bisa hujja, ala basiratin a bisa hujja. Kuma ya ce ana wa mani taba'ani, da ni da duk wanda ya bi ni. To, da awanmu kenan, muna kira mutane ne bisa hujja. Wannan wato ita ce aqida ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk wanda ya bi manzon Allah, to duk abin da zai yi dole sai ya samar masa hujja. Mutukar babu hujja a kai, to aikin da mutum ya yi aikin banza ne. yasa a Qur'ani Allah yake yawaita maimaita kalmar kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kace ku kawo hujjar ku indai kuna kun zama masu gaskiya. To haka kawai mutum ba zai fito ya ce mana ni jikan annabi ne don haka zan tafi aljanna ba sai ya kafa mana hujja, ko fa shin akwai hujja a Qur'ani da hadisan annabi cewa hada dangantaka da manzon Allah kawai don kana da dangantaka da annabi shikenan a kiyama zaka tafi aljanna? Kafin akwai wanda ke da'awa cewa ai ni jikan shehu ne, ko jikan shehu mujaddadi, ko babana shine babban malamin nan, don haka a kiyama za a zuba mu a aljihu a kai mu aljanna kamar an gaya masa za a tashi da riga a kiyama. To akwai waɗanda suke ganin cewa dangantaka da annabi tana amfana, wasu malamai magabata suna ganin cewa mutumin da ya haɗa dangantaka da manzon Allah, to a ranar tashin kiyama dangantakarsa da manzon Allah za ta amfane shi, kuma suna da hujjojinsu. Da aka ce ku kawo hujjojinku suka ce akwai, zan faɗa muku hujjoji kamar guda uku da suke kafawa. Hujja ta farko, Imam al-Baihaqi ya kawo wani labari a kitabun nikahi cikin littafinsa, zamanin da sayyiduna Umar yake halifa radiyallahu ta'ala anhu, Allah shi kara masa yarda, lokacin yana shugabantar musulman duniya, wata rana ya tafi gidan sayyiduna Ali, yazo yayi sallama, sayyiduna Ali ya fito ya ce masa ka san abin da ya kawo ne? Ya ce a'a. Cina taho ne saboda neman auren yarka Ummu Kulthum, ina so ka bani yarka Ummu Kulthum aure. Sayyiduna Ali ya haifi ‘ya’ya maza 14, mata kuma 19, ‘ya’yansa maza 14, mata 19, duka ‘ya’yansa sun zama nawa kenan? 33. Hassan, Husaini, Zainab al-Kubra, Ummu Kulthum al-Kubra, waɗannan guda huɗun dukkansu ‘yar annabi Muhammad ce Fatima ta haife su, ‘yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatima ita ta haifi Hassan da Husaini da Zainab al-Kubra da kuma Ummu Kulthum. To daga nan ta rasu, domin tsakaninta da manzon Allah wata shida ne, in ji malaman tarihi. Bayan manzon Allah ya bar duniya, ita kuma ta yi wata shida sai ta rasu, Allah shi kara mata yarda. Wanda hadisai da yawa sun tabbata cikin littafin Bukhari, annabi ya mata albishir bayan mutuwarsa, ita ce daga cikin gidansa mace wadda za ta fara bin shi, don haka yasa ta fashe da dariya. Ranar da Allah ya amshi ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ranar ya gaya mata haka. To ta haifi ‘ya’ya huɗu da sayyiduna Ali, Hassan da Husaini da Zainab al-Kubra. Idan aka ce al-Kubra ana nufin babba, da kuma Ummu Kulthum al-Kubra ita ma ana nufin babba. Yaranta huɗu. Lokacin da take da rai, sayyiduna Ali bai auri wata mata ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, ba a yi wa ‘yar manzon Allah kishiya, bai yi wa, wannan sharadi ne. Akwai wanda ya ba shi aure, manzon Allah ya samu labari ya kira shi ya ce bai yi wa, ba a yi ma ‘yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kishiya, ba kuma domin Allah ya haramta ba ne ko kaɗan, domin gudun ƙuntata mata zai zame ƙuntata wa manzon Allah ko ƙuntata ma Allah tabaraka wa ta'ala ne. Saboda haka annabi ya ce kul, barinsa ya fi maka. Fatima bi du'atun minni, wata tsoka ce ta jikina, abinda duk ya cutar da ita ya cutar da ni. To bayan mutuwarta, sayyiduna Ali ya yi sauran aurensa, ya haifi sauran ‘ya’yan. Akwai Muhammadu al-Akbar, ana kiransa Ibnul Hanafiya, akwai Ubaidullah, akwai Abubakar, cikin ƴaƴan Sayyiduna Ali, shine muke bada hujja. Yanzu shi mutumin da yace akwai gaba tsakanin Sayyiduna Ali da Sayyiduna Abubakar, taya za a yi in akwai gaba? Sayyiduna Ali yayi ma ɗaya daga cikin ƴaƴansa suna Abubakar, zai yiwu? Akwai Al-Abbas Al-Akbar, akwai Usman, daga cikin ƴaƴan Sayyiduna Ali akwai Usman. To ga dan Shi'a dake la'antar Sayyiduna Usman kaka kuma zai da wancan suna. Anya ku Sayyiduna Ali yayi haka? Me yasa Sayyiduna Ali ya saka sunayen waɗannan sahabbai? Saboda ƙaunarsu, saboda fatan ƴaƴansu dinnan su dauki halinsu. Ko kana ma danka suna ne, ka zabar masa suna wanda kake fatan yayi koyi da halinsa, fatan alheri ne. Don haka ake so musulmi ya zafi kyakkyawan suna ya sa madansa, domin halin mutum yana bin sunansa. Wannan ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don mutumin da yake da mummunan suna, to zaka same shi ko da mummunan hali. Ga Sayyiduna Ali cikin yayansa, yayi ma ɗaya suna Abubakar, yayi ma ɗaya suna Abbas Usman, yayi ma ɗaya suna Al-Abbas Al-Akbar. To akwai Abdullahi, akwai Muhammadu Al-Asgar, kaga akwai Muhammadu Al-Akbar, akwai Muhammadu Al-Asgar, Muhammad babba, Muhammad karami, akwai Yahya, akwai Aunu, akwai Umar Al-Akbar. Kaga cikin ƴaƴan Sayyiduna Ali Umar guda biyu ne, yaransa biyu yayi musu suna Umar. Umar in bai kaunar Umar, yayi ma ɗansa suna Umar. Fata yake ɗan sannan ya tashi da halin Sayyiduna Umar. Akwai Ruqayya, sannan akwai Muhammadul Awsat. Muhammadu kaga an samu guda uku: Muhammadul Akbar, Muhammadul Asgar, Muhammadul Awsat, Muhammad babba, Muhammad karami, Muhammad na tsakiya. Sannan akwai Ummul Hasan, akwai Ramlatul Kubra, akwai Ummu Hani da Maimuna da Zainab As-Sugra, domin Zainab din guda biyu ne. Sannan akwai Ramla As-Sugra, akwai kuma Ummu Kulthum As-Sugra, akwai Fatima cikin ƴaƴan Sayyiduna Ali. Ya saka mata suna Fatima saboda begen matarsa ta fari ƴar manzon Allah ita ce Fatima. Akwai Umama, Umama ita ce jikar manzon Allah ta farko, ƴar Zainab, wadda ita ce babban ƴar Annabi Muhammad, da bayan rasuwan Sayyiduna Ali ya auri ita Umama din. Akwai Khadija daga cikin ƴaƴansa, akwai Ummul Kiram, akwai Ummu Ja'far, akwai Jumanatu, akwai Nafisa, akwai Ummu Salama, sannan akwai wata yarinya da aka haifa ta mutu tana jinjira. Yaransa 33. Ka duba Sifatu Safwa na Ibn al-Jawzi, juz'i na farko, shafi na 130, wanda ya rubuta littafin nan ya mutu hijira na da shekara 597, yau rabuwarsa da duniya shekara 825. Yaransa 33. Allah shi ƙara masa yarda. To shi Sayyiduna Umar ya taho gidan Sayyiduna Ali saboda ya aurar masa ɗaya daga cikin ƴaƴansa Ummu Kulthum. Amma ita Ummu Kulthum ɗin Al-Kubra, domin guda biyu ne cikin ƴaƴan shi, akwai Al-Kubra akwai As-Sugra. Ya ce yana son ya aurar masa ita wannan ƴa tashi Ummu Kulthum Al-Kubra, wata ita ce ƙaramar ƴar Fatima, ƴar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga ita Nana Fatima bata sake haihuwan wata ko wani ɗa ba ta bar duniya. ƴaƴanta hudu: Hassan, Husaini, Zainab, Ummu Kulthum. Sayyiduna Ali ya ce masa, to ai innaha sagira, wannan yarinya kana son ta da aure, to gata kuma ƙarama ce, ba ta kai aure ba, ta shekarun ba su fi goma ba. Sai ce to a san mai kwalmin ido da wuri yake fara kuka ko? In ji Bahaushe, na yi hanzarin zuwa ne saboda kada idan ta kai aure ɗin wani ya riga ni. Dalilin da ya sa na matsanta ni sai dai a man aure da ita tun yanzu, in ni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu, na ji manzon Allah yana cewa, kullu sababin wa nasabin yanqati'u yawmal qiyamati illa sababi wa nasabi. yace naji manzon Allah yana cewa duk wata dangantaka duk wani asali a ranar tashin kiyama zai yanke bashi da amfani sai dai dangantaka da ta samu asali daga wuri na ita ce kadai za ta yi amfani ga taliki a kiyama. Naji manzon Allah ya faɗi wannan magana, babu dangantakar da za ta yi amfani a kiyama sai wadda aka yi ta wato da ni. Fa ahbabtu an yakuna li min rasulillahi sababun wa nasabun, don haka yasa nake so ya zama ina da wani asali, ina da wata dangantaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga in ka bani auren ummu kulthum wadda ita ce karamar yar Fatima, jinin annabi Muhammad ne kenan. A kiyama idan za a ceci bayi waɗanda suka haɗa dangantaka da manzon Allah, to dole za a nemo ni domin na auri yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ku jikar manzon Allah. To sai na Ali ya bashi auren babu shakka, kuma wannan ma wani dalili ne mai ƙarfi da yake nuna maka cewa sahabban nan babu adawa a tsakaninsu ko kaɗan. Don babu yanda za a yi sayyiduna Ali ya ɗauki ƴarsa, wadda ƴarsa ɗin nan jikar annabi Muhammad ce, ya ɗauka ya ce ma maƙiyinsa Umar ma'azallah, kamar yadda suke faɗa, ya ce Umar ga ƴata ka aura, kuma jikar manzon Allah inda akwai gaba a tsakaninsu haka bai faruwa. Don haka akasarin mutanen da suke bin aƙida ta Shi'a za ka tarar jahilai ne, ba su san tarihi ba. Da inda sun san tarihi suna aunawa da hankalinsu, za su gane babu yadda za a yi a samu adawa tsakanin waɗannan mutane wallahi, yanayin yadda suka yi rayuwarsu. Allah shi sa mu gane. To su masu cewa dangantaka da annabi tana amfanar mutum a kiyama suna kafa hujja da wannan auren na sayyiduna Umar, labarin kuma yana cikin littafin Imam al-Baihaqi kitabun nikah. Hujjarsu ta biyu, hujjarsu ta biyu, Hassan shine babban dan sayyiduna Ali ko shine jikan annabi na farko namiji, yayi auren mata aka ce sun fi dari a rayuwarsa, kuma wannan labari ba ƙarya bane, haka ne. Ka duba Mukhtasar Minhaj As-Sunna na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, mujalladi na farko shafi na 323. Jikan manzon Allah Hassan da kake ji ana akwai Hassan akwai Husaini ko, to Hassan din bi ma'ana dan fari na sayyiduna Ali ya auri mata sun fi dari, amma fa ba lokaci guda ba, ya kamata ku gane ba hada su yayi lokaci guda ba. Musulunci ya haramta mana auren mata fiye da hudu, sai ya auri hudu ya sake ya cika ya sake ya cika sai da yayi guda dari. Sai da ta kai ga sayyiduna Ali ya lokacin yana shugaba yana halifa, ya hau minbari a Kufa ranar Juma'a yayi hudu ba, yace ya ku jama'a in sake jin mutum ya ba ma dana yarsa sai na daure shi. Abin ya isa kaka zaka hana mu bawa jikan annabi yarmu, mu da muke fatan samu rahama suka ki. To a irin haka matarsa ta ƙarshe Ibnatul Ash'af bin Qais ita ce ta samar guba cikin abinci ya mutu, wanda ya zan sanadin ajalinsa. Allah shi kara masa yarda, amma saboda ƙarfin imani na sahabban annabi kuma jinin manzon Allah, Husaini da ya zo gefen gadon ya zauna ya ce ina haɗa ka da Allah ka gaya min wanda ya sa ma guba cikin abinci, ya ce ba zan faɗa maka ba saboda babu fa'ida. Ya ce an samar guba ɗin nan sau uku, wannan shi ne karo na uku, guban da aka sa masa ya fi ƙarfin shi. Allah ya ji kansa da rahama, jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To suna kafa hujja da wannan, mutane suna ta ba mu Hassan aure, me yasa suke ba shi aure? Saboda fatan su hada dangantaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin kiyama su ma su samu ceto. To sai hujja ta uku, aya da take cikin suratul Shura aya ta 23, Allah madaukaki yace zalika alladhi yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu,
zalika alladhi yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور
الله مدوكي يتشي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا ياي سفن تمتعنا وريني يا موسى القورين الجنة سيتشي تولنا الله ينا البشر نيغ باين سواء أن سكي إيماني سوسكي سامن جدا الجنة وعمل الصالحات وأن سكي أيوكا ما سكي سيتشي قل يا كي محمد صلى الله عليه وسلم كتشي موسو لا أسألكم عليه أجرا بانا سنكو بيان لادا duk wanda ya samu kansa cikin musulunci to babu wani ladan da zai biya annabi sai dai abu daya illal mawaddata fil qurba kuso dangina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kadai biyan da ake so kai masa wa man yaktari hasanatan nazid lahu fiha husna wanda wato ya tsarfaci wani kyakkyawan aiki Allah zai kara masa lada fiye da aikin sa inna Allaha ghafurur shakur lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan godiya in ka duba littafin Imam Tabari yace akwai malamai magabata da suke ganin wannan ayan tana wajabta mana son dangin annabi Muhammad domin gashi Allah yace qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba ban nemi ban roki ban tambayi ku biya ni lada saboda wannan wa'azi da nayi muku saboda wannan sako da na kawo muku daga Allah saboda wannan rahama da kuka samu na musulunci ban ce ku biya ni da komai ba sai dai abu daya shine ku so dangina ka so dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne masu fahimtar haka cikin su akwai jikan manzon Allah shine Ali ibn Husaini kaga ai ya'yan sayyidina Ali manya na farko Hassan Husaini ko to dan Husaini na farko shine ake kira Aliyu ana kira sa Zainul Abidin adam masu ibada mutun ne mai ibadan gaske fahimta sake nan akwai Imam Suddi cikin tabi'ai akwai Amr bin Shu'aib da kuma Sa'id bin Jubair Imam tabi'ina Sa'id bin Jubair babban tabi'i wadannan duk fahimta suke nan Allah yana wajabta mana son dangin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka suka ce ah to ashe son dangin Annabi ibada ce don haka ashe dangantaka da manzon Allah yana amfana a ranar tashin kiyama wadannan hujjoji uku kenan masu dan karfi daga cikin hujjojin su suna nan da yawa to bangare na biyu bangaren mu ne ahlus sunna Allah ka samu nan ciki mutanen da ke cewa ko ka hada dangi da Annabi a ranar tashin kiyama dangantakar ka da manzon Allah ba za ta yi amfani ba sai dai aikin da kai dangantakar ka da manzon Allah ba ta amfanar ka a kiyama a ce wai ka hada zuriya da manzon Allah za ka tsira a kiyama wannan magana ba ta da karfi masu tafiya kan wannan fahimta suna goge waɗancan hujjoji da muka yi bayanin su guda uku da farko dai labarin auren sayyidina Umar dinnan hadisin an ce da'ifu ne yana da rauni babu shakka sayyidina Umar yayi aure ya auri yar sayyidina Ali tace ummu kulthum jikar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma cewar ya gaya ma sayyidina Ali abinda yasa nake so ka bani yar ka aure saboda in hada dangantaka ne da annabi Muhammad wannan maganar ba ta da asali daga shi sayyidina Umar duk labarin malaman hadisi sun bi sawunsa sun tarar da cewa labarin bai inganta ba amma babu shakka sayyidina Umar ya auri jikar manzon Allah yar sayyidina Ali sai dai maganan nan ne da aka ce yana son ya aureta saboda ya hada dangantaka da manzon Allah wannan maganan ne ba ta da asali magana ko idan tana da rauni ba aka fa hujja da ita inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ko zato bai taba wadatar da gaskiya komai game da gaskiya na biyu labari da suke bayarwa cewa Hassan ya auri mata guda 100 a rayuwarsa babu shakka gaskiya ne wannan ma ya tabbata amma kuma babu hadisi ɗaya da muka samu cewa wani ya zo ya ce ma Hassan ga ƴata ka aura saboda in hada dangantaka da kai a ranar tashin kiyama annabi ya cece ni ba wanda ya taba faɗa me yasa suke kokarin jika annabi ya auri ƴaƴansu saboda fatan ƴaƴansu su samu tarbiyya irin na gidan manzon Allah saboda fatan ƴaƴansu su samu falala irin wanda zuriyar manzon Allah ke samu domin duk inda aka ce wannan jikan annabi ne dole za a girmama shi ko to kaga zaka so a ce yarka ta aure jikan annabi Muhammad saboda idan ta haihu za a ce kai ma jikan ka fa ya samu asali da jinin manzon Allah wannan shine fatar jama'a da kuma fatan za su tsira dan duk mutumin da ya zan mata ko ku yarsa ta aure jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa fatan wannan yar tashi za ta haifi dan da zai samu tarbiya na gari kuma ana masa fatan wannan da zai tsira duniya da kiyama wannan shine kadai amma ba wai hujjar cewa suna bada ƴaƴansu aure ga Hassan domin a cece su bane a kiyama hujja ta uku ayan da take cikin suratul shura wannan fassara da Ali ibn al-Husayn yayi da kuma Imam as-Suddi da Amr ibn Shu'aib da Su'aid ibn Sa'id ibn Jubair malaman suna tunkuɗa wannan fassaran da wata hujjar da ta fi ta ƙarfi hadisi ya zo cikin littafin Bukhari idan an ce littafin Bukhari ko ba wani littafi da ya fi shi in ba Qur'ani ba wancan labarin ya zo cikin littafin Imam at-Tabari ne wannan magana ku ta zo cikin Sahihul Bukhari kitabu tafsir hadisi na 4818 da kuma hadisi na 3497 an tambayi Abdullah ibn Abbas yana karantarwa habrul umma babban malami cikin sahabban annabi Muhammad wanda yafi kowa sanin fassarar Qur'ani aka ce masa ga wata aya da take damun mu Allah yace qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba Allah yace wa annabi ka gaya musu bana so ku biya ni lada saboda isar da sakon Allah gare ku sai dai kawai son dangi na to a inda ake wannan tambayan akwai Sa'id ibn Jubair yana zaune shine yake da waccan fahimta na cewa a so dangin annabi ne Allah yake nufi nan da nan sai yayi garaje yace qurba ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai ne tambaya abinda Allah yake nufi shine ba a son ka biya annabi da komai illa ka so zuriyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Abdullah ibn Abbas yace kai ajinta kai hanzari na fa zauna da manzon Allah na san fassarar Qur'ani ba haka fassarar take ba menene fassara innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yakun batun min quraish illa kana lahu fihim qaraba shi annabi duk quraishawa ya hada dangantaka da su idan ka ce Allah bai wato baya son ka biya annabi da wani lada illa kawai kaso dangin sa ana nufin kasowa kaso Qurayshawa gaba daya yace to ba fassaran ba kenan domin in za ka so Qurayshawa gaba daya akwai su Abu Jahal a ciki ko akwai su misali Abu Lahabi da sauransu manyan kafirai waɗanda suka yi fada da musulunci domin idan aka ce qurba dangin annabi kalmar qurba ta shafi babbannin manzon Allah kakannin manzon Allah iyayen manzon Allah saboda haka Qurayshawa gaba ɗaya ta game su sai ce to fassaran kalmar ita ce illa an tasilu baini wa bainakum min alqaraba wato lokacin da annabi ya tashi yana wa'azi wa Qurayshawa sai suka yanke zumunci da shi shine sai Allah ya saukar da wannan aya bana so ku biya ni da komai illa kawai ku so dangi wato ku so ni so na dangantaka kar ku manta fa ina na hada dangantaka da ku ku kyautata dangantaka na din nan da ku ku kaunace ni maimakon ku yanke zumunci da ni kaga wancan hadisi ya taho ne cikin littafin Imam at-Tabari wannan ko yazo cikin littafin Sahihul Bukhari wancan fassara na tabi'i ne Sa'id ibn Jubair wannan fassara na sahabin annabi Muhammad ne saboda haka wannan fassara ta goge wancan babu ko shakka abinda Allah yake nufi shine qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba kace bana fatan ku bani wani lada face kawai ku sada zumunci na kada ku yanke zumunci da ni wannan magana Allah yana yi ne da kafirai mutanen makka Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta to sannan hujja ta hudu lafuzzan qur'ani ayat da duk za ta yi mana magana game da tashin kiyama takan ba mu ma'ana umuman babu wata kalmar da ta dan rarrabe tsakanin dangin annabi da kuma sauran dangantaka misali a suratul mu'minun Allah ya ce fa idza nufikha fis suri
fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون
الله يجي فإذا نفق في السور إذا أكي بوسى تشكينك هو واتو بوسى نبيو وانده إذا ملائكة أيوة نبوسى ذاتاشي دقا كبر برا Allah yace fala an saba bainahum a wannan ranan babu dangantaka tsakanin mutane fala an saba bainahum babu dangantaka tsakanin mutane me yasa Allah bai ce sai dai dangantakar annabi Muhammad ba ya fada bai fada bai ce wala ya tasaluna su ma mutanen ba su tambayan dangi in ka tashi baka ce wato ina dangi nawa ne wala ya tasaluna su ma mutane ba za su tashi suna tambayar dangin su ba فلا أنساب بينهم كنغا wannan umuman Allah ya game mutane baki daya don haka ko ka hada dangi da manzon Allah ko baka hada dangi da manzon Allah ba a ranar tashin kiyama abu daya ne zai cece ka shine aikin ka da rahmar Allah Allah yace mana faman saqulat mawazinuhu wanda sikelin wato ayyukan sa yayi nauyi na alheri fa ulaika humul muflihuna wadannan su za su tsira Allah ka samu ne waman khaffat mawazinuhu wanda sikelin sa na kyakkyawan ayyuka yayi sako bai yi nauyi ba fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan su ne wadanda suka yi hasaran rayukan su fi jahannam khaliduna cikin jahannam suke dawwama kunga Allah bai bambanta cewa akwai wata dangantaka da za ta yi amfani ga mutum ba a ranar tashin kiyama fala an saba bainakum wala yatasaaluna kadawo suratul dukhan Allah ke ce mana inna yawmal fasli miqatuhum
inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni mawlan am mawlan shay'an wala hum yunsarun إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم
سورة الدخان الله يتي إن يوم الفصل رانر ربقر دما يتي رانر كياما الله كباموس إراء وانا رانا الله يتي ميقاتهم أجمعين وانا رانا يتي وعدي دا الله يوم متاني باكي ليتون دا نفرقو حزوا نكرشي رانا دا زاء tun daga mutun na farko har zuwa mutun na ƙarshe sai Allah ya ce yauma la yughni maulan am maulan shay'an wannan ranan wani masoyi bai amfanarwa baya wadatarwa ga wani masoyi da komai wala hum yusaruna sannan kuma ba a taimakon su illa man rahimallahu sai dai kawai wanda Allah ya masa rahama Allah ka samu ne innahu huwal azizur rahim lalle Allah shine mabuwaye mai jinkai kun ga ranar tashin kiyama wani masoyi bai wadatar ma wani masoyi da komai bi ma'ana dangantaka ba ta da amfani a suratul luqman Allah ya fito da maganar a fili yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi shay'a inna wa'dallahi haqqo فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
wannan magana kam Allah sai ya kira mutane duka ma ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba a ce mu'minai kawai ba a ce musulmai kadai ba ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye ubangijinku ku ji tsoron sa wakhshaw yawman ku ji tsoron wata rana da za ta zo ranar kiyama la yajzi walidun an waladihi mahaifi bai isar ma ɗansa da komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay a sannan kuma shi ma ɗa bai wadatar ma mahaifinsa da komai uba bai amfanar ma ɗansa da komai ɗa bai amfanar ma ubansa da komai kunga wannan ya tunkuɗe mana hujjar cewa dangantaka saboda ka hito daga tsatson wani daga cikin ƴaƴan annabi shikenan zaka tsira wannan babu wannan aya tana tunkuɗe wannan da'awa ɗin domin da yawa akwai waɗanda kan fito a ce ai ni jikan manzon Allah ne mun ji misalin su a tarihi da yawan gaske. To dan ka hada dangantaka da manzon Allah sai me? La yajzi walidun an waladihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Sai Allah ya ce inna wa'adallahi haqqun. Alƙawarin Allah fa gaskiya ne. Fala taghurrannakum alhayatud dunya, kada ku yarda rayuwar duniya ta rude ku ya ku mutane. Wala yaghurrannakum billahi algharur, kuma kada ku yarda shaydan gwanin rudarwa ya rudar da ku. Allah ka tsare mu. A suratul zukhruf Allah yake mana al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu.
Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
الله يتي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. دو سمسويا مسويا جونا دوان وتنوئي تسويا دوان نوئي سويا أران تاشن كياما باشد أنفاني. الأخلاء مسويا جونا يومئذ أوان رانة كياما بعضهم لبعض عدو. Sashi ga sashi makiyayi illal muttaqin. Allah ya ce sai dai waɗanda soyayyar da ta shiga tsakaninsu soyayya ce ta tsoron Allah. Abinda ya gama mu masallacin nan tsoron Allah ko to babu mamaki Allah ya hada mu a kiyama. Allah ka tara mu wuri guda. Ashe abu ɗaya ne zai amfane ka a kiyama, dangantaka ta tsoron Allah kadai, amma ba dangantaka ta jini ba. Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina, wato waɗanda suka so juna saboda tsoron Allah, la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun, babu wani tsoro akan ku a wannan rana ta kiyama. Wa la antum tahzanun, kuma ba ku yin bakin ciki. Alladina amanu wa kanu muslimina, wadanda suka yi imani kuma sun kasance musulmai ko bi ayatina. Na'am, ashe kenan abinda kawai zai taimaki mutum a kiyama, imani da tsoron Allah fakat, babu dangantaka. In ka dawo suratul ma'arij yace wala yasalu hamimun hamima,
wala yasalu hamimun hamima yubassirunhum yawaddu almujrimu law yabtadi min azabi yawma idhin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji.
Allah yace wala yasalu hamimun hamima, wani masoyi baya ma tambayan wani masoyi, baka tambayan ina matarka, baka tambayan ina abokinka, babu. Allah yace yubassirunhum, za a nuna musu. Don in kana tafiya zaka hangi masoyin, amma kuma ina kaucewa ma kake, baka so ku haɗu. Kaga babanka sai ka kauce. Ke ta kalan ya tuna wani laifi da namar wanda dama can ba a rubuta ba, yanzu in mun haɗu yace to ga wani laifi, saboda ɗaya biladana a ƙara masa. Allah yace yawaddul mujrimu, shi ne laifi a ranar kiyama zai yi buri, zai yi fata, zai yi sha'awa, zai so a ce an ba shi dama guda. Law yaftadi min azabi yawmi idhin bibanihi, ina ma Allah ya bashi wata dama ɗaya. Damar ita ce ya ɗebo ‘ya’yansa duka ya ba ma Allah saboda ya tafi aljanna. Kaji so duka so ne ko, amma son kai ya fi shi burinsa. Ina ma a ce Allah ya bashi dama ya haifi ya goma ko sha biyar ko ishirin, to ya tattaro su duk ya ba ma Allah, su tafi ta shi dai ya tafi aljanna, ba ruwansa da su. Allah ya ce wa sahibatihi, sai ya ce to da matansa ma, mun da ‘ya’yan a gama da matan, wa akhihi da ma ɗan uwansa, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shakiki. Sai Allah ka yarda zan baka ‘ya’yana duka, zan baka matana, zan baka ɗan uwana. Sai Allah ya ce wa fasilatihi, da danginsa ma allati tu'uhi, waɗanda suke kare shi a duniya, danginsa da suke bashi mafaka. To dangin ma sai ya ce Allah gaba ɗaya dangin mu duk na baka, ni dai in tafi aljanna saboda gigicewa. Sai Allah ya ce mana wa man fil ardi jami'an, da duk wani mutum ma da ke duniyan nan duka. Shin annabawa sun shiga ko ba su shiga ba? Ka ce to ya Allah, ni duk wani mutum ma na baka, zan mai yunji shi, shi dai a tsirar da shi. Saboda haka duk kalmar da ta zo Qur'ani game da dangantaka a kiyama, sai kaga Allah yana nuna mana umuman babu wata dangantaka da za ta amfani bawa illa dangantaka ta tsoron Allah. A abasa suratul a'ma Allah yace fa idza ja'atis saakha
fa idza ja'atis saakha yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني
الله يتي فإذا جاءت الصاخة لو كتشند متاوى تزو إتكي بوسى نبيو دزا أيوان دزا أنيتا سيأتاشي دزا كبري سيفي لنه سادي لا حول ولا قوة إلا بالله الله كسام شكا دي إيمان إذا ونن تاوى تزو الله يتي يوم يفر المرء من أخيه رانا متن يكي قدن دم أوانسا وأمه دم أوتسا وأبيه دم بابانسا وصاحبته دم أتسا وبنيه دم أعينسا الله يتي لكل امرئ منهم كون متن تكين يان أدم يوم إذن أو نارانا شأن يغنيه لما رنسا يا إشيش باتيا غما دلون با حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفيلين حسابي منكرن تون حديثي nana Aisha take tambayansa yace mata akwai guri uku wanda wallahi wani mutum bai tuna wani banda aikin sa to shi ko zaka yi tunanin wani dangi don ka hada dangantaka da manzon Allah shikenan ko mu ne jikokin shehu ko ni katan banza ya zo yace maka ai ni malami ne don haka bar sallah tunda kawai ina son ka zan tafi da kai aljanna to ba ma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam mu koma tarihin annabawa na baya ai akwai annabin da ya rasa dan sa ko dan sa ya gangara wuta shi kuma Allah madaukake ya tsere da shi da annabi Nuhu akwai annabin da ya rasa uban shi uban sa ya tafi wuta shine annabi Ibrahim akwai annabin da ya rasa matarsa misali annabi Lutu ashe kowanne annabi ka duba cikin annabawan da suka gabata waɗanda muka yi bayanin su dinnan zaka gane da a ce dangantaka tana amfana da ɗaya daga cikin abubuwan nan bai faru ba da wani annabi bai rasa ɗansa ba wani annabi bai rasa ubansa ba wani annabi bai rasa matarsa ba kun ga ya nuna muku kenan annabawa magabata wannan bi ma'ana wato ɗabi'a ta halittar Allah tabaraka wa ta'ala ta tabbata tare da su suma wannan ɗabi'ar ita ce imani kadai shi yake tserar da mutum ba dangantaka da wani annabi ba to don me Allah zai ware annabi Muhammad shi kadai ga annabi Nuhu ɗansa ya halaka ga annabi Ibrahim babansa ya halaka ga annabi Lutu matarsa ta halaka ku tuna annabi Ibrahim lokacin da ya kira babansa yace ya abati inni qad ja'ani minal ilmi
ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya
annabi Ibrahim Allah ya bamu labarin sa cikin Qur'ani dan ku gane cewa dan ka hada dangantaka da wani dangantaka ka ba ta amfana shi yasa Allah ya bamu wannan misali annabi Ibrahim yace ma babansa ya abati ya kai baba inni qad ja'ani minal ilmi wani irin ilimi ya zo min ilimi na shiryar da mutane la ta'budu shaytan
ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani 'asiya
ya abati ya kai babana la ta'budu shaytana kar ka bauta ma shaytan inna shaytana kana lirrahmani 'asiya lalle fa shaytan ya kasance mai sako ga Allah mai jin kai ku duba yawan jin kai da Allah ya mana amma duk da haka shaytan yana saba masa to karka bi shi in ka bi shi kai ma zaka koma mai saba ma Allah yace masa ya abati inni akhafu an yamassaka
ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaytani waliya
yace ya abati ya kai babana inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman ina ji maka tsoro kada wata azaba daga Allah ta same ka kun gani ko shi kada wata azaba fa daga Allah ta same ka fatakuna lishaytani waliya ka zama kenan masoyin shaytan kamar wanda ya bi shaytan shine Allah ke ma azaba ce to ina ji maka wannan tsoro saboda haka ka bi ni sai ka shiryu a lahira sai ka tsira amma da yake Allah ya rubuta halaka ga wannan mutum ka ji amsar da ya bawa annabi Ibrahim qala arajibul anta
qala arajibul anta an alihati ya ibrahim لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا
قال يا شيخ أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ينزو كي إبراهيم هر كاكو ما كامت ما قوما كمو أبين دا نكي بوتا باكا سو لو شكي هنك لي kasan da yawa uba yana ganin ɗansa ba zai hankalin da ya fi nashi ba, ke shi kai hankali gunkin da nake bauta yanzu kuma shi kake kyama. To la illam tantahi, in baka bar kushe gumakan nan ba, la arjumannaka wahjurni maliya, sai na jefe ka da muguwar kalma, kama kaurace min ka nisance ni, bana son ganin ka, tabi da bani guri, ya kore shi. Kala sai ce masa salamun alayka.
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
قال سيدي سلام عليك أمينتي يتبت أغريك يا كيبا بانا بفضل نكي نيما دا كيبا بانتو سبو دا إرينا كبا باولا كنشي بني وقالي نكي انشيريت دا كي أما تند أبين يا كيبا هكا سأستغفر لك ربي زن يتنيما مكا غافرا أبنجي جنا سبو دا كيني بابانا بزن سوء أتشي الله ركاتي فوچا با innahu kana bi hafiya, lalle babana ya kasance, ubangiji na ya kasance mai kauna gare ni, mai yawan kirki gare ni, na tabbata in na roki Allah, Allah zai amsa mini. Ya dinga addu'a a suratu shu'ara yana cewa rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin,
rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'al li lisana sidqan fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minad dallin
wala
tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim.
Annabi Ibrahim sai ya ci gaba da addu'a yana cewa rabbi habli hukman, ya Allah ka bani hukunci, ka bani ilimi, ka bani shari'a, wa alhiqni bis salihin, ka hada ni da mutanen kwarai, waj'al li lisana sidqin, ya Allah ka sanya ni, wato in samu harshen gaskiya, bi ma'ana a dinga yabona fil akhirina, mutanen da zasu zo bayana ko bayan mutuwa ta mutane su dinga yabona, waj'alni min warasati jannatin na'im, ya Allah ka sani cikin masu gadan aljanna mai cike da ni'ima, waghfir li abi, kuma ka gafarta wa babana din nan, innahu kana min ad-dallin, lalle ya kasance cikin batattu, wala tukhzini yawma yub'asuna, ya Allah kada ka kunyata ni a ranar da za a tada mutane a ce na tafi aljanna, babana ya tafi wuta, an kunyata ni, ya Allah kar ka kunyata ni, yawma la yanfa'u malun wala banun, amma da shike ya sani dangantakar ba za ta yi amfani ba, sai ya ce ranar da dukiya da ƴaƴa ba su amfani, illa man ata Allah bi qalbin salim, sai dai wanda ya je ma Allah da zuciya lafiyayya, faɗa da kansa ya faɗa, a kiyama dukiya da ƴaƴa ba su amfani, sai dai wanda ya je ma Allah da zuciya lafiyayya, yana ta addu'a Allah ka gafarta wa babana, amma da uban nashi ya kai ga mutuwa a kafirci ya bar addu'a din, kamar yadda Allah ya gaya mana cikin suratu Tauba aya ta 114, yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi,
wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wadaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim.
Allah yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi, ai neman gafaran da ibrahim ya tayi ma babansa, wannan neman gafaran yayi ta ne wato illa an mau'idatin wa'adaha iyahu, saboda akwai wani alkawari da yayi, yace lalle zai neman masa gafara a suratu maryam, sa'astaghfiru laka rabbi, zan neman maka gafaran ubangiji na, yayi alkawari, saboda haka yayi ta neman masa gafara, kuma saboda a wannan lokaci Annabi Ibrahim yana ganin gaba baban nashi zai gane ya shiryu. Allah yace falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, amma dal al'amari ya bayyana cewa ubansa maƙiyin Allah ne, tabarra'a minhu, sai ya barranta ga uban nashi ma, ya fifita son Allah akan son mahaifin shi, ya bar neman masa gafara. Allah yace inna Ibrahima, amma duk da haka lalle Ibrahim la'awwahun, mai yawan kuka ne, duk sa'ilin da ya tuna ubansa ya mutu kafiri sai ya fashe da kuka. Halimun Annabi Ibrahim mai haƙuri ne, mai juriya ne. Ka duba Sahihul Bukhari hadisi na 3350 da hadisi na 4768 da hadisi na 4769 hadisin Abu Huraira. Ba akwai waɗanda suke cewa wai azara ba baban Annabi Ibrahim ba, da wannan ƙarya ne, babansa ne. Allah ya ce mana abuhu, ko babansa, saboda haka baban shi ne. Manzo Allah ya ce yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyamati, idan aka tashi a kiyama Annabi Ibrahim zai gamu da babansa. cif sai ga baban shi a gaban shi, amma kuma zai ga baban da wata sifa mara kyau, wa ala wajhi azara qataratun wa gabara, fuskar azara bi ma'ana baban shi akwai wato kaskanci ga kuma kura, kura ta rufe fuskar, sannan ga alamar takaici da kaskanci. Kasan idan mutum ya shiga damuwa da kaga fuskarsa zaka gane, da ganin fuskar baban Annabi Ibrahim ya gane wannan yana cikin damuwa. Don Allah ya gaya mana cewa a kiyama akwai waɗanda za su tashi fuskokinsu na kura, wa wujuhun yawma idzin alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara, wasu fuskoki a kiyama za su tashi akansu akwai kura. To baban Annabi Ibrahim yana cikinsu, da ganinsa Annabi Ibrahim sai ya gane makomarsa ba za ta yi kyau ba. Fa yaqulu lahu Ibrahim, sai Annabi Ibrahim ya ce masa, alam aqul laka la ta'sini, ashe ban ce maka kada ka saba min ba? Zai tambaye shi, baba kaga fuskarka duk kura, ga alamun kana cikin damuwa, ban gaya maka kada ka saba min ba a duniya, ban yi maka wa'azi ba? Fa yaqulu abuhu, sai babansa ya ce, fal yawma la usika, to yau bazan saba maka ba, kaga ya ga uwar bari ko, yau kan bazan saba maka ba ya kai dana. Fa yaqulu Ibrahim, sai Annabi Ibrahim ya juya ya daga hannayensa ya roki Allah, ce ya rabbi ya ubangiji, innaka wa'atani Allah tukhzini yawma yub'asuna, kamin alqawarin ba za ka kunyata ni ba ranar da za a tada mutane. To ga babana na ga fuskarsa da kura, kuma ga alaman takaici. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, wa takaici wace kunya ce tafi a ce babana yana cikin waɗanda aka nisantar daga rahamarka a yau. Babu kunya da tafi wannan, babu takaicin da yafi wannan. Babana yana cikin waɗanda an tsananta nisantar da su daga rahamarka ya Allah. Fa yaqulu Allah, sai Allah madaukaki ya ba mu Annabi Ibrahim amsa ya ce masa, inni haramtul jannata alal kafirina, ya kai Ibrahim na haramta aljanna ga kafirai. La hawla wala quwwata illa billah, ku ji amsar da Allah zai ba mu khalilur rahman Annabi Ibrahim, wanda Annabi Muhammad sai da aka ce yayi koyi da shi saboda kyan halin shi. Thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa, ko Allah yace mun yi maka wahayi ya kai Annabi Muhammad ka bi tafarkin Annabi Ibrahim saboda tsaban kyan halin shi. Amma ku ji ya roki Allah a kiyama, yace ya Ubangiji kada ka kunyata ni, sai Allah yace masa, inni haramtul jannata alal kafiri, na haramta aljanna ga kafirai. Fa yu'khadhu minhu, fadin haka ke da wuya sai a dauki baban daga gaban Annabi Ibrahim, ya duba gabansa sai ga baban shi can, sai ya ji kira. Fa yaqulu, sai Allah ya ce masa, ya Ibrahim aina abuka, ina baban naka ne wai? Yace, to anta akhastahu minni, ya Ubangiji ai kai ka dauke shi daga wajena, da yana gaba na tsaye gashi kuma yanzu ban kanshi ba, na san kai ka dauke shi ya Allah. Qala, sai Allah ya ce masa, ya Ibrahim ma tahta rijlaika, dubi karkashin kafafunka menene kake gani? Unzur asfal, ka duba kasa. Fa yanzuru, sai Annabi Ibrahim ya sunkuyar da kansa ya dubi karkashin kafafunsa. Fa idza huwa bi zikhin mutalattihin, sai ga wata kura baki daya, wato tana ko ina jikinta kashi ne, tana karni. Fayamsaku Allahu iyya abahu, baban Allah ya rikidar da babansa ya zama wannan kuran, ta yi kashi duk jikinta kazanta ne. Ya tamarragu fi natnatihi, wannan kuran tana ta mirginawa a cikin kashinta, tana karni. Faya akhudhu bi anfihi, sai Allah ya sa a kama hancin kuran. Fayaqulu, sai ya ce masa, ya abdi, ya kai bawana Ibrahim, abuka huwa, kana ganin wannan shine babanka? Wallahi ba a yi ma Allah ganganci, la hawla wala quwwata illa billah. Fa yaqulu, sai Annabi Ibrahim ya ce, la wa izzatika, na tabbata ya Ubangiji wannan ba shine ubana ba, wannan ai kura ce. Ce, to tunda ba shine ba, masaba alƙawarin da nayi maka ba. Fa yu'khadhu bi qawa'imihi, sai Allah ya sa a kama kafafun kuran. Fa yulqa fi nari, ayi majejewa da shi cikin wutar jahannama. Allah ka samu cika da imani. ka zauna kana cewa wai dangantaka da wani za ta amfane ka. Kuma ka duba hadisin nan cikin littafin Bukhari, to malamai suka ce akwai hikima ta wajen rikidar da babansa da yayin da ya koma kura. Na daya hikimar ita ce litanfura nafsu Ibrahim minhu, domin annabi Ibrahim har ya mutu yana begen babansa, kun ji aka ce inna Ibrahim la halimun la awahun halimun, ko mai yawan kuka ne, duk sa'ilin da ya tuna babansa sai fashe da kuka. To ana so a sa masa, a cire masa wannan kaunar da take zuciyarsa na baban shi, tunda Allah ya alkawari babu mutumin da zai mutu kafiri face sai ya shiga wuta. Allah ku ba shi saba alkawarinsa, inna Allah la yukhliful mi'ad, ko baban annabi ne matukar ya mutu kafiri makomasa wuta. Dangantaka ba ta amfana gaban Allah a kiyama. Na biyu, abba'u min ahmaqil hayawani, an maida babansa kura, ba a maida babansa wata dabba ba, saboda a cikin dabbobi babu dabbar da tafi kura wauta, ko akwai? Babu dabbar da tafi kura wauta haka babansa, saboda haka yasa aka rikidar da shi ya koma siffan kura. A ce babanka, ɗanka ka haifi ɗa ya zama annabin Allah ya yi wa'azi duniya ta shiryu, kai ka gangara wuta? Akwai wawa irin ka, shi yasa Allah ya maishe shi kura. Allah shi ƙara ma annabi Ibrahim aminci. Na uku, malamai suka ce abbabu iwajun, iwajun wato in ka duba kura tana tafiya a karkace, ko aka ce abin da yasa aka maida babansa ya koma siffar kura, saboda haka rayuwar baban take tafiyar da duk yayi a duniya a karkace yake yinta, saboda haka Allah ya maida shi kura a ranar tashin kiyama. Na hudu, annabi Ibrahim idan aka dauki baban a siffarsa ta uban shi aka jefa a wuta, an kunyata shi, saboda haka sai Allah ya rikidar da uban ya koma wata siffa, sannan ya jefa shi wuta. Saboda haka lokacin da Allah ya sa a jefa baban shi a wuta bai yi takeici ba, domin ba uban nashi ne ake jefawa a wuta ba. Kun ga dai Allah bai saba alƙawarinsa ba, sannan kuma bai kunyata shi ba. Wannan yana nuna muku ashe dangantaka da annabi ba ta amfani a kiyama. In muka kawo hujja ta biyar, annabi Muhammad ya yi baffanni goma. Haris shi ne babban ɗan Abdul Muttalib, sannan Hajjal, Muƙawwim, Dirar, Zubairu, Abu Talib, babansa Abdullahi da kuma Abbas da Abu Lahabi da Hamza. Baffanninsa tara, mahaifinsa guda, ‘ya’yan Abdul Muttalib goma kenan maza. Babanninsa kuma guda shida ne, akwai Safiya, Atika, Arwa, Umaima, Barra, Albaida’u ita ce Ummu Hakim. ‘Ya’yan Abdul Muttalib gaba ɗaya goma sha shida kenan, maza goma, mata shida. To annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka turo masa manzanci, akwai guda hudu waɗanda suka riski manzancin nan. Abbas yana da rai, Abu Lahabi yana da rai, Abu Talib yana da rai, sannan akwai babarsa Umaima tana da rai, ga kuma Hamza. Amma duka cikin waɗannan, a cikin baffanninsa guda biyu ne kawai suka musulunta, Abbas sai kuma Hamza. Cikin babanninsa kuma Umaima ce kaɗai ya tabbata cewa ta musulunta. Ka duba Abu Talib, wanda a hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma tun yana shekara tara, wata riwaya aka ce yana shekara 11 da haihuwa tun mutuwan kakansa Abdul Muttalib. Baffansa Abu Talib ya dauke shi ya zauna a hannunsa, amma duk da haka ya mutu kafiri. Wanda hadisi ya zo cikin littafin Bukhari, hadisi na 1772 da kuma littafin Muslim hadisi na 24. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa Abu Talib baffansa ya mutu kafiri, kuma gashi shine yayi ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka duba sahihul Bukhari da Muslim, hadisi na 3883 da 6208 da kuma littafin Muslim hadisi na 209, baffansa Abbas wata rana yace masa, ya Rasulullah, shi Abbas ya musulunta, hal nafa'ta Abu Talibin bi shay'in, baffanka Abu Talib wanda shine wana, gashi dai yayi ta kare ka, fa innahu kana yahutuka wa yagbabu laka, yayi ta kulawa da kai, yana fushi idan kafiran maka suna cutar da kai, yayi ta tsare ka, ya hana su cutar da kai. To shin yanzu kai kuma ka amfane shi da wani abu kuwa? Gashi ya mutu kafiri, ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi yana shekara 11 da haihuwa har zuwan shekarun manzon Allah 53 sannan Abu Talib ya rasu. To gashi Abu Talib ya rasu yana kafiri, kuma shi ne ya yi ta kare annabi daga cutarwan Qurayshawa. Shi ne Abbas yake tambayar sa, yace to kai kuma wani amfani kai masa, wani taimako kai masa ya Rasulullah? Sai manzon Allah ya ce masa huwa fi bahbahin min narin, a yanzu haka yana saman wuta. Kun ga ashe amfani da yawa annabi bai kare shi daga shiga wuta ba. Manzon Allah ya ce yana sama na wutan jahannama. Yace laula ana, in ba don addu'an da nayi tayi ba, lakana fi darkil asfali minan nar, da yana karkashin wutar jahannama domin ya mutu kafiri. Ka duba littafin Muslim, hadisin Abdullah ibn Abbas, hadisi ingantacce. Manzon Allah yace inna ahwana ahli nari azaban, wanda yafi samun azaba mafi kankanta daga cikin yan wuta shine babban annabi Muhammad Abu Talib. Inji annabi da kansa yace wanda azabarsa tafi kankanta a ranar tashin kiyama shine babban sa Abu Talib. Lahuna alani, yana da takalma guda biyu aka bashi, shi kuma a wuta takalma biyu kawai aka bashi, takalman wutan jahannama. Amma fa in ya saka takalman ya gali min huma dimaguhu, kwakwalwarsa tana tafasa saboda zafin takalma, kwakwalwarsa tana tafasa saboda tsananin zafin takalma. Wai kuma cikin yan wuta shine wanda azabarsa tafi sauki. Manzon Allah ya ce to babansa kenan, shin ya shiga wutan ko bai shiga ba? Kun ga kenan alkawarin Allah ya tabbata, duk mutumin da ya mutu kafiri dangantakarsa da manzon Allah ba ta amfani. Saboda haka hujja ta shida, farko lokacin da Allah ya turo annabi da wahayi, sai Allah ya umarce shi waɗanda zai fara yi wa'azi su ne ‘yan uwansa, domin in sun ƙi bin shi su tabbata fa sun yi hasara. A ranar tashin kiyama dangantakarsu da shi ba ta da amfani. A suratul shu'ara Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin,
wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun.
Farko waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi su ne ‘yan uwansa, saboda hujja ta tsaya a kansu. Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin, suratul shu'ara aya ta 214, ya Muhammad ka je ka gargadi danginka mafi kusanci, ka kira ‘yan uwanka na kusa waɗanda suka fi kusa da kai, ka yi musu wa'azi. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, sannan waɗanda suka bi ka mu'minai, wato ka kyautata mu'amala da su, ka sassauta fukafukanka gare su, bima'ana wato ka kyautata hulɗa da su, ka sassauta musu. Fa in asauka, idan kuma ‘yan uwanka ɗin nan ka kira su ka ce ku zo ku shiga addinin musulunci, suka saba maka suka ƙi musulunta, fa qul inni bari'un mimma ta'maluna, sai ka ce to ni na barranta daga abin da kuke aikatawa, hujja dai ta tabbata a kanku. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sauka masa, nan take ya je ya kira manya-manyan ‘yan uwansa, ya kira su a gidan shi, da suka zo ya shirya musu abinci. In ji Sayyiduna Ali, ya sa aka yanka akuya guda aka gasa ta, aka dafa musu abinci, aka kawo kuma kofi, wato akwashi guda na madara aka ajiye. Wato wata mu'ujiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowane mutum ɗaya daga cikin waɗannan da ya gayyata ɗin ‘yan uwansa ɗin nan, in ya zauna yana cinye akuya guda, sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam akuya ɗaya yanka musu dukkansu. Sayyiduna Ali ya ce wa innal jami'a akalu min zalika, duka waɗannan ‘yan uwan suka ci wannan akuyan, wa sharibu kuma suka sha wannan madara a cikin akwashi guda, wa fudilat fadlatan, amma duk da haka sai da aka samu raguwa, ba su iya cinye akuya guda ba, sun yi sun gagara cinyewa. Ya ce wa qad kana alwahidu minhum ya'ti ala jami'i zalika, kuma mutum ɗaya yana cinye akuya guda ya shanya akwashi guda na madara kuma ya ƙara da tuwo, amma kuma gashi dukkansu sun kasa cinyewa gaban annabi Muhammad. Kaga ya tabbata mu'jiza gare su. To bayan sun ci suna mamaki, yau ga wani abin ta ajibi, kun ga akuya guda ta gagare mu. Kaga kenan yana nuna maka cewa kafiri shine wanda yake zama ya ci abinci da gaske ko? qala lahum, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan mamaki sai ya ce musu, to ma a'lamu shabban min al-arab ja'a qaumahu bi afdali mimma ji'tukum bihi, ban san wani saurayi na larabawa ba, gashi dai ni yaro ne karami, amma bani da labari akwai wani saurayi na larabawa wanda ya taba zuwa ma ƴan uwansa da fin abin da na kawo muku din nan. Suna sauraro, sai ya ce musu, inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah, na zo muku da alherin duniya, na zo muku da alherin lahira, na zo muku da addinin musulunci, ku karba ku tsira. Sai duk suka tare suka watsi. To littafin Bukhari, in ka duba hadisi na 4771 da kuma hadisi na 70 da littafin Muslim hadisi na 206-8 da musnad na Imam Ahmad da kuma littafin Imam Tabarani da Abdullah ibn Abbas da Abu Huraira, suka ce annabi na tashi sai ya tafi dutsen Safa, sa'idan nabiyyu ala Safa, manzon Allah ya je ya hau kan dutsen Safa, da ya tafi, wa ba'a asabi'ahu fi uzunihi, sai ya sa yatsunsa a cikin kunnuwansa, wa rafa'a sautahu, ya daga muryarsa, wa qala, sai ya ce ya sabaha, wato ya mummunar safiya, yahu mun tashi da mummunar safiya. Fadin haka ke da wuya, sai mutane suka yi rububi sai zuwa ake, domin da zarar Larabawa sun ji irin wannan kira, to suna dauka kamar yaki ne ko wata masifa ta faɗo. Faja'ala yunadi, manzon Allah sai ya dinga kira, ya bani Fihr, ya bani Adi, ya bani Galib, ya bani ya Ali Kab, ya Ali Kilab, ya Ali Qusay, ya Ali Abd Manaf, ya dinga kiran su kakanninsa, wato da kakansa na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, ya jera su. Kenan ya game dukkan Larabawa, baki ɗaya Larabawa manyan da ke garin suka tattaro suka taho gindin dutsen Safa, an ce mutum 45 suka taho, cikinsu akwai Abu Lahabi, baffaninsa akwai Abu Talib da Hamza da Abbas. Abdullah ibn Abbas ya ce, faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan, idan mutum bai iya fita sai ya tura ɗansa ko a madadinsa, liyanzura ma huwa, saboda ya je duba waye yake kira, me ya dalilin wannan kira. Lokacin da suka gama hatsuwa, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce, ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tugira alaykum akuntum musaddiqiya, shin kuna gani da zan gaya muku cewa ga wasu dawakai sun taho, ga dawakan wato wasu sojoji nan sun taho garin Makka, za su kawo mana hari, sun zo za su murkushe mu, shi in na baku wannan labari za ku gaskanta ni ko a'a? Kalu na'am, dukkansu sai suka ce kware za mu gaskanta ka, ma jarrabna alayka illa sidikan, domin kuwa ba mu taba jin ka faɗi wata magana ba face gaskiya. Kala sai ya ce musu, to fa inni naziru lakum, ina muku gargadi, baina yadai azabin shadidin, gaba ga wata azaba mai tsanani, ku musulunta, ishtaru anfusakum, ku sayi rayukanku, la uguni ankum minallahi shay'a, saboda na hada dangantaka da ku, wallahi dangantaka ta bata wadatar da ku komai. Yace, ya bani Abdi Manaf, ya ku ƴaƴan Abdi Manaf, la uguni ankum minallahi shay'a, ban wadatar da ku komai game da Allah. Ya Abbas, ya kai baffana Abbas bin Abdul Muttalib, la uguni anka min Allah shay'a, ban wadatar da kai komai ga Allah ba. Yace, ya Safiya ammata Rasulillah, ya ke Safiya babar manzon Allah, la uguni anki min Allah shay'a, ban wadatar da kai komai ga Allah. Ya Fatimatu binta Muhammadin, sai ce kai ya Fatima yar Muhammadu, yata ta ciki na ina kike, salini ma shi itimin mali, duk abin da kike so tambaye ni, in dai dukiya na ne zan baki, amma in dai batul lahira ne, dangantaka ta da ke ba za ta amfane ki ba, la uguni anki min Allah shay'a. Ita kanta Fatima irsa ba ta wadatar da bai wadatar da ita komai, bare kuma saura nan take. Abu Lahabi sai ya ce masa, taballaka sa'ir al-yawmi, halaka ya tabbata gare ka tsawon yau. Alihaza jama'ata na, yanzu don wannan ka tara mu saboda ka gaya mana cewa Allah ya turo ka da sako, nan take sai Allah ya saukar da suratu Tabbat ya da Abi Lahabi, karanta mana ita.
Bismillahirrahmanirrahim, tabbat ya da Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. fi jidha hablum min masad.
Yana cewa taballaka sa'ir al-yawmi, ya kai Muhammad, halaka ta tabbata gare ka tsawon yau. Dan me zaka tara mu saboda ka gaya mana Allah ya turo ka da sako? Saboda dama akwai da daddiyar gaba tsakaninsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Min masad,
yana cewa taballaka sa'ir al-yawmi, ya kai Muhammad, halaka ta tabbata gare ka tsawon yau. Dan me zaka tara mu saboda ka gaya mana Allah ya turo ka da sako? Saboda dama akwai da daddiyar gaba tsakaninsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kado wa fathul bari, asalin gaban wata rana ne ya samu Abu Lahabi ya kaure kokuwa da wansa Abu Talib. Kun san kuma Abu Talib shine ya goyi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda rashin kunyan Abu Lahabi ya kama kokuwa da wansa, kuma yana dattijo fa. To da yasa ya har ma ya kada shi, shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho abin ya bashi takeici ya ture shi. Jama'a suna tamar magana ya tashi ya daina wannan fada bai bari ba. Manzon Allah yana zuwa sai kama kafadin sai hangida shi sai ya fadi. Sai fadi da baya. Sai tashi yace, "To da ni da shi Abu Talib ba bafanninka bane?" Annabi yace, "Dukkan ku bafannina ne." Sai to dan menene zaka ture ki kafada na? Kana dana ka hangida ni har sai da na fadi. Wato saboda Abu Talib shi yayi ne ka ko a hannunsa ka girma, don haka kafi son sa fiye da ni. To insha Allah har mutuwa ta zuciyata ba za ta kaunace ka ba. Kun gani, wai saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yana wani abin kunya, yana fada da wansa, ya taho ya raba dalilin gaban kenan. Ka san kankanin dalili ke halaka mutum. Allah ka tsare mu. Saboda haka duk alherin da Annabi ya taho da shi Abu Lahabi baya so, sai ya kushe masa gaban jama'a. Fadin haka ke da wuya Allah ya saukar da wannan sura. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Kun ga ashe halakan Abu Lahabi ta faru ne da wuri-wuri tun farkon musulunci. Farkon zuwan musulunci Allah ya saukar da wannan sura. Lokacin da Annabi ya fara kiran ƴan uwansa, ranar da ya kira su ranar Allah ya saukar da wannan sura. Allah ya tabbatar cewa Abu Lahabi halakacce ne. Kuma tun daga wannan lokaci har mutuwan Abu Lahabi yake fada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saukar, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, halaka ta tabbata ga hannayen Abu Lahabi, wa tabba shi kansa ma halaka ta tabbata a kansa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasaba, haka ne ko? Dukiyarsa ba za ta wadatar da shi da komai ba. Haka kuma abin da ya tsirfata, bi ma'ana ƴaƴan da ya haifa, su ma ba za su wadatar da shi komai ba a kiyama. Sayasla naran zata lahab, lallai bi ma'ana da sannu zai shiga wata wuta mai ruruta. Wamra'atuhu hammalatal hatab, da kuma matarsa al-namimiya, a fassaran Abdullah ibn Abbas. Domin idan aka ce hammalatul hatab, mai daukan kirare, wato ana nufin annamimi shine yake daukan kirare yana ruruta wutar fitina tsakanin mutane. Fi jidiha hablum min masad, a ranar tashin kiyama a wuyanta akwai wata igiya na tufkakkiyar wuta. Allah ka tsare mu. Wato shi Abu Lahabi, Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura musamman a kansa saboda ya tabbatar mana cewa dangantaka da manzon Allah ba za ta amfanar da mutum ba a ranar tashin kiyama. Kuma ku lura, babu sura cikin Qur'ani da Allah ya saukar na Fir'auna, amma ga sura da aka saukar ana tabbatar mana ɗaya daga cikin baffannin manzon Allah ya halaka. Matarsa ita ma ta halaka, ana kiranta Ummu Jamil, kyakkyawar mace ce. Kuma shi Abu Lahabi ba wai Annabi ne ya masa wannan inkiyan ba, tun kafin haihuwar Annabi ake kiransa Abu Lahabi. Me yasa ake kiransa Abu Lahabi? Domin a Makka a wannan lokaci babu mutumin da ya kai shi kyau. Kyakkyawan gaske ne, fuskarsa tana haske kamar fici, kamar fitila. Shi ne ake masa lakabi da Abu Lahabi baban harshen wuta. Yanda ka san harshen wuta ke da haske, haka fatar jikinsa take da haske. Kyakkyawan mutum ne, ita ma matarsa kyakkyawa ce. Wanda ake magana cewa a tarihi mutane hudu ne aka samu kyakkyawa na Larabawa, wannan babu lokaci nan gaba insha Allah cikin bayani zamu yi. Da Allah ya ce, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, dukiyarsa ba za ta wadatar da shi komai ba, ƴaƴansa su ma ba za su wadatar da shi komai ba, saboda cikin ƴaƴansa akwai waɗanda suka musulunta. Mutum ɗaya ne kawai ya halaka cikinsu. Waɗanda suka musulunta su ne Utba da Mu'attib, waɗannan sun musulunta. kuma sun kyautata musuluncin su, akwai yassa ma guda wadda ta musulunta. Shi yasa Allah ya ce ma agna anhu maluhu wa ma kasaba, sune ƴaƴansa din, wato a lahira dukiyarsa ba za ta amfane shi ba, ƴaƴansa ma ba za su amfane shi ba, wato sai ya shiga wuta tunda yayi fada da annabin Allah. Allah madaukakin sarki ya kare mu, Allah ya sa mu cika da imani, Allah shi ba mu ladan karatun nan. Za mu dakata haka idan Allah ya kai mu gobe, sai mu ci gaba, karatun yana da yawa kwarai. Akwai tambayoyi?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، تنبأ تفرقوا وننا توا معلم. نعم. تنبأ تفرقوا وننا توا معلم ذاك شيء أجمدا ونن تكذبك ذاك بياني أكن توا. Tsotsar da mutum zai yi wa nonon matarsa baya haramta, ba haramun ba ne, domin kwanan baya ka ce idan mutum ya tsotsi nonon matarsa haramun ne, kuma kazanta ne. Menene fahimtarka akan bayanin waɗannan malamai akan matsalar?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wanda ya fito sa dinna ya kyauta, ya yi fotostat daga littafin fatawan nisa shafi na 256 dangane da saɓanin fahimta na malamai akan hukuncin mutum ya tsotsi mamar ko nonon matansa ya sha. Wanda wannan mai littafin ya kawo fahimta kamar kashi biyu, yana nuna cewa dai ala kulli halin bai haramta. Shi wanda ya wannan, ina fatan da zai samu majmu'u fatawa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya duba ya ga cikakken bayani, yayi babi musamman akan wannan mas'ala. Sabani da aka samu dangane da fahimtar magabatan kwarai akan hukuncin mutum ya tsotsi maman nonon matansa ya sha, ko kuma tsotson nonon wata mace, shin yana sa mutum ya zama muharrami gare ta ko kuwa a'a? Kuma hatta amsa da na bada wancan lokaci bai saba wa shi abin da ya rubuta din ba, domin ko da wannan lokaci na nuna fahimtar kashi biyu ne, in na tuna da kyau. Akwai waɗanda suke ganin haramu ne, wasu kuma na ganin halal ne, amma ala kulli halin ni cewa na yi bai dace ba, saboda kazanta ne. Mutum ya zauna yana tsotson nonon mace yana hadiya, subhanallah, ba zan iya bada fatawan halalcinsa ba.
Sai wannan takarda, wani ne ya kawo ta, wata takarda ce da ta shahara, ana bin makarantu kamar secondary da kuma jami'o'i da kwalejoji, ana raba mutane cewa akwai wani mutum Sheikh Ahmad yana wato mai kula da masallacin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi, shi yayi wannan bayanin kan mutane su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza, idan baka yi ba kaza ya faru da wane, wane ya yi hatsari, wane ya yi kaza. To shine ake son malam don Allah, shin akwai wani bayani da ya sani game da wannan takardar, ko shin haka ne? Domin zikirorin, wasu zikirori ne ya kawo ya ce dole sai mutum ya yi, malam zai ce game da wannan.
To ire-iren waɗannan takardu ai kun sha samun su, duk azumi ba sa fitowa sai da azumi. Ya ce mutum wai wani ya yi mafarki, mai gadin Ka'aba ne ya yi mafarki, a mafarkin an ce masa a yi kulhuwa kafa kaza, a yi kursiyu kafa kaza, a yi salati kafa kaza, ko kuma shekaran bana mutum kaza za su mutu da sauransu. Kuma a ce in baka yi photostat din wannan takarda ka bayar ba, kai ma za ka mutu. Wannan maganganu duk ƙarya ne, ba sai an yi mafarki ba za mu gane zikiri yana da kyau. Bin Baz ma ya ƙareta ko? Alhamdulillah, Allah ya ji kansa.
Wannan yana cewa mutum ne ke itikafi sai janaba ta same shi, kasantuwan ba a annabi ya hana mutum ya shigo masallaci da janaba, to kuma shi ba zai iya yin wanka da ruwan sanyi ba, to malam zai iya shigowa ya sa hita ya duma ruwa, ko kuma aya zai yi game da abin da
zai iya kwarai kuwa? Wannan mas'alar ma yana da kyau mu dada bincike sosai a kanta. Idan zai ma iya taimama ya sallarsa, ai larura ce ko?
Wannan tana cewa malam don Allah game da tahajjud, game da yamaci ko kuma matan aure, shin yin shi a gidanta ko kuma yin shi a masallaci, wanne ne ya fi mata?
To duk wanda ta yi yana da kyau, malamai cewa suke yi idan mutum ya san cewa a gida ba zai iya ba to zuwa masallaci ya fi masa, amma in ya san cewa a gida zai iya to yin sa a gida yafi, domin sahabbai kashi biyu suka yi, wasu na zuwa masallaci wasu ma ba sa zuwa, kamar sayyidina Umar bai zuwa, Abdullahi ibn Abbas bai zuwa, Abdullahi ibn Umar bai zuwa, kamar nana Aisha ba ta zuwa, amma kuma akwai sahabbai da waɗanda suke zuwa kamar su Ubay ibn Ka'ab da sauran sahabbai. Don haka idan mutum ya ga cewa zai iya yi a gida yayi a gida, idan kuma yana ganin ba zai iya ba dole sai ya zo masallaci, don da yawa in an ce a yi a gida din ba za a yi ba, saboda haka zuwa masallacin zai fi kyau.
Wannan yana cewa malam game da wato matsalan shafan fiska in aka yi addu'a, to shi ya ga akwai wani hadisi da ya kulle masa kai a cikin Majma'ul Bahraini, wanda hadisin yana cewa idan za ku roki Allah ku roke shi da tafi, wato ku bude tafin ku roke shi, sannan kuma idan kuka gama roƙon kada ku bar hannunku face kun shafa shi, saboda akan sanya albarka a cikin wannan tafin. Me malam zai ce game da wannan hadisi?
Abin da zan ce shine Majma'ul Bahraini littafi ne wanda yake hanjin jimina, akwai na ci akwai na zubarwa, farkon hadisin yana da kyau ƙarshen sa bai da kyau, haka malaman hadisi suka ce. Don haka yasa daga hannu yana da kyau, muna dagawa, amma shafawa ba a ce tilas kai ba ko?
Wannan yana cewa ko kuma tana cewa malam, wai wasu suna cewa idan ka sa wa ɗanka Muhammadu saboda mutunta manzo da daraja wato girmama manzo, baya yiwa gare shi gare ka ka ko zage shi ko ka dake shi ko ka bata mai rai ko kuma kai masa wani abu, dole kai mai kara ka mutunta shi, kuma shin wannan wai gaskiya ne ba za ka yi waɗannan gare shi ba?
Ba zai hana tarbiya kenan, ba za a tarbiyantar da shi ba ko? Haka sai a samu lalataccen Muhammadu kenan, ya kamata a masa tarbiya. Abinda dai aka ce yana da kyau duk mutumin da ya sama ɗansa suna Muhammad to kada ya fito kai tsaye ya zagi Muhammad ɗin, kada ya fito kai tsaye ya zagi kalmar Muhammad, don zagin kalmar Muhammad za ta iya shafan Annabi Muhammad. Sai dai kai yaron nan Muhammadu ba ka jin magana, Muhammadu ba ka jin magana, akwai bambanci ko? Ko ya ka gani? Yawa to ne za a kara, Muhammadu ba ka jin magana, kaga kalmar sai ta shafi Annabi Muhammad, kai da yaron nan Muhammad ba ka jin magana, to irin wannan ake son kara game da sunan. Amma bai hana a yi yaro tarbiya ba.
Kuma wasu suna cewa wai idan mutum yana da ƴaƴa guda kusan biyar ko hudu wanda ake kiransu Muhammadu zai samu ceton manzon Allah, haka ne wannan?
Babu, wannan labarin ƙarya ne, labarin ƙarya ne, bai da gaskiya.
Wannan yana cewa shi ana bin mutum ne ake bin sa bashi, to a gaskiya bai san iyakacin bashin da ake bin sa ba, to ya zai yi ya kasance ya wannan kudi
yayi sakaci kenan? Su waɗanda suke bin sa bashin ai ya san su ko? In ya san su ai zai iya sanin yawan bashin, don haka sai ya tara ya dinga biya, ko kuma ya ta sadaka har zuwa lokacin da yake ganin cewa ya biya din.
Sannan wannan yake cewa wai da gaske ne malam, idan kai wa mutum laifi ko ka ci haƙƙinsa ya kasance baka iya samun sa ba, ko kuma baka san inda yake ba, ko yana duniya ko bai duniya, wai da gaske ne da ka sai mai istighfari maimakon wannan bashi ko kuma laifi da kai masa, Allah kuma zai gafarta ma?
Bashi kan dole sai ya biya, don haƙƙi ne, amma kamar laifi irin na zaginsa ko gulmansa babu shakka akwai malaman da suka ce yana da kyau ka yi ta masa istighfari, cikinsu akwai al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kanshi, ya faɗa cikin Khulasatul Ahkam, ya faɗa cikin al-Azkar, in ka duba zaka gani yana da kyau idan kai gulman mutum ko kuma ka zage shi ko wani abu haka ka nema masa gafara, innal hasanati yudhhibnas sayyi'ati ko? Amma wannan fahimtar wasu malamai ne, ba wani hadisi ne mai ƙarfi a kai ba.
Har ne
ya yi kai masa addu'a Allah shirye shi, shi ma ya kai ba laifi ko? A gaya ma fahimtar su ce.
Wannan yana cewa wancan lokacin malam ka yi bayani an tambaya game da mace ta raba gado ba ta yi adalci ba, to shi bisa ga ya gamsu da amsanka, amma abin da ya kulle masa kai shin mace akwai wani wato sarari a musulunci da zai yi mace ta zauna ta raba gado kasancewanta ita ba ta shugabanci?
Ba ta shugabanci ba za ta raba gado ba? Shi waye ba shi damar ya raba gado? Ba saboda ilimi ba ne? in mace ta san yadda ake rabon gado kuma an yi mutuwa aka ce ta raba gado za ta raba shi ilimi ne kawai yaro ko babba mace ko namiji kowa na da damar raba gado
wani wannan a wannan da turanci ya rubuta ina ganin mu bari sai gobe insha Allah
kuma alarma ba jin dadi saboda haka yace in yi addu'a kawai Allah ya bashi lafiya to haka muka wani da larura ni ma Allah ya bani lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bukatu Allah ya biya musu Allah ya ba mu ladan karatu da muke Allah ya sa mu cika da imani muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muke ji ko muna karantawa muna fatan Allah ya hada mu cikin rahamarsa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya hada mu baki ɗaya gidan aljanna mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وعذرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وعذرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المبارك فاجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا